يعني مقاطع مصرف السنة وجماعة العادات القائمين ومن شر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا بداية أتكلم كتاب الإيمان باب أمور الإيمان. حديث نسرة من يكتوى حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عامر أبو عامر الأقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وتوانا حديث إمام البخاري وتشرك عبد الله بن محمد الجعفي shi kuma ya rubuta daga Abu Amir al-Aqdi wa tan Abdul Malik ibn Amr bin Qais kenan qala haddathana Sulaiman bin Bilal ana Abdullah bin Dinar ana bi Salih bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa tan daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah kira da bin Allah sabba ta gare shi ya ce al-iman bi'un wa sittun shura wa tan iman kaso kaso 60 da wani abu والحياء شعبة من الإيمان ومجم كنيا ونكسوني لكتكين كشك شيء إيمان. وانا حديث كان عشان بخاري ومسلم الرواية المسلم أو كي قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن طريق واتم في كلمة شعبة أتكين إيمان شيني تشي ولا إله إلا الله واتم إيماني كشي ستين لونا أول ما لما يديه واسم الله فالتفين wanda suka ware su wanda yake kuma muhimman littafai ko da yake babu wani nassi yake wanda yake ga shu abun imanin su ne kaza da kaza da kaza to amma malaman sun bibiye alqur'ani da sunna sun cira ti abubuwan da za a iya cewa su ne wadannan shu abun imani din guda 60 ga wani abu kaba daya malamai suka ce kaman al-imam al-bayhaqi yana da shahararren littafin da kowa ya sani shu abun imani ko ibn Hibban shi ma yana da shu'abul iman da yawa daga cikin malaman da sun wallafa littafai da sunan shu'abul iman wato kashe-kashen imani wanda wannan babu ne mai muhimmancin gaske babu ne mai fadi babu ne mai cike da alkhairi wanda ya kamata mutane su rubuta su domin sanin menene Allah subhanahu wataala yake so ko menene zai cika imanin mutum domin mutum ba zai zama yana da'awar makami na gaba da makamin imani alhaji mai kyau sai ta koma makamin imani din ba dole da ka zama misali kana da awon ko makamin ihsani to ko kana cikin makamin ihsani to ya kamata a ce mutum ko makamin imani din ya inganta shi da kyau domin kafin ya isa zuwa ga makamin ihsani domin ta cikin makamin imani su makaman addini ba kaman yadda wasu suke dauka ba cewa matakan addini in kana cikin matakin al-islam shikenan sai ka huce sai kuwa matakin al-iman ka kun yi sallama da matakin al-islam kenan can kuma sai ka tsallaka sai kuwa matakin al-ihsan kun yi sallama da matakin al-iman kenan ba haka bane dukkan su a cikin su ne makaman su ko misali a cikin al-islam akwai yin salla misali yana daga cikin al-islam kuma yadda ya zo a hadisin bukhari ko da muslim qala ahdiniyan al-islam qala shahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salati to amma wannan yin sallar za ta iya zama sallar musulmi za ta iya zama sallar mu'mini za ta iya zama sallar musulmi ita kanta sallar so duk a cikin ta ne dai makaman suke akwai makamin mai salla a makamin islami wanda yake da yana salla amma zuciyar shi taraya mashi wancan taraya mashi wancan ko kaga wannan yana salla a makamin islami akwai wanda yake salla a makamin imani shine irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗaya ku zai kyauta ta alula yazo yayi salla raka'a biyu ran shi bai raya mashi komai ba yin umurin duniya a ce tun da ya fara sallar nan har ya gama fa abin da ya karso a zuciyar shi na duniya to wannan mutumin Allah zai yafe mashi dukkan abin da ya gabata mashi ba su. Ga wannan sallah ce a bakamun imani sallar ce ita ce ta wancan ba za a ce dan yana tunanin duniya yana kaza yana sujjada kan duk goba ne ba. Sallar ta cika to amma ta wannan ta bi cika dan mene dan yayi sallah bai dan sa komai daga cikin lamuran duniya. To akwai masallah a bakamun ihsani shine hatta abu Allah ta annaka tarahu mutun ya tsaya gaban Allah in yace Allahu akbar din ne yace cewa ke lallai gaban Allah subhanahu wataala yake yana ganawa kai tsaye da Allah
kaga kuma da amul lisani ne amma a cikin sallar ne ne to haka azumi zaka zarra su min musulmai zaka zarra su min mu'minai zaka zarra su min musulmai amma ba wani kafin ne yake kaiwa shi ke zai a ce shike ne na bar sallah yanzu saboda sallah ta ƴan magamul islami ko kuwa na bar sallah saboda sallah ta ƴan magamul imani ba haka ba
Allah subhanahu wa ta'ala ya gane wannan imani gaba ɗaya yana nufin musulunci anan wurin bidkun wasitu min shu'batan ya hada wata islam da iman gaba ɗaya da ihsan shi yasa malamai suke cewa wannan shu'ab din an karkasa su wasu suke ganin cewa a cikin su akwai a'malul qalbi akwai a'malul lisani akwai a'malul jawari wato akwai a'mal na zuciya akwai a'mal na hanci akwai a'mal na gaba a'malul qalbi sun kwashi 24 daga cikin waɗannan bid'atul imani din daga cikin misali akwai al-imani billahi wanda aka kashe shi akwai abu bakwai kai imani da cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya kai imani da cewa shi ne ya halice ka kai imani da cewa shi hayyan ne qadiran ne sami'an ne basiran ne haka wannan abubuwa kai sannan a ciki akwai imani da ranar tashin kiyama imani da mala'ikun Allah subhanahu wataala imani da aljanna imani da wuta imani da gaibu abin da Allah ya sanar da kai wanda baka ganshi ba haka duka waɗannan suna cikin shu'ubar imani wanda yake da zuciya sannan kuma a zo abin da ya shafi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sansa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ladabi gare shi da tsananin girmama shi da kin duk wanda yake kin sa wannan duka shu'ab ne na imani wanda suke cikin shurban zuciya sannan a zo wurin kuma kyautatama watan itikadin kyautatama halittar Allah subhanahu wataala kaman watan jin tsoron Allah watan rike gaskiya rike amana makamantan waɗannan to sannan kuma akwai amalul lisani su amalul lisani su kuma guda takwas ne guda bakwai ne afwan amalul lisani a cikin ayyuka amalul lisani misali karatun qur'ani zikirin Allah subhanahu wataala faɗin gaskiya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman ilimi ilmantar da ilimin waɗannan su ne ayyukan shi kuma halshi sannan akwai ayyukan jiki shine amalul jawari ko su ma sun kasu kashi uku akwai a'mal na a'yan muttasaf bil a'yan su wannan guda 15 ne wanda suka shafi kai kanka kamar a ce sallah azumi makamanta wadannan wanda suka shafi kai kanka amfanin su kuma zuwa gare ka kai kanka zai koma jihadi da makamantan wannan sannan akwai al-muttasaf bil atba'i wanda ya shafi haƙƙin wanda suke karkashin ka abiyanka kamar haƙƙin yaya haƙƙin iyali haƙƙin iyaye haƙƙin bayi da makamantan wannan su kuma guda takwas ne sannan akwai al-muttasaf bil amati wato wanda misali zai yi Allah subhanahu wataala ya samu cin shugaba ne a cikin jama'a suna kaga haƙƙin rakiken shi wanda yake yin majagoranci ke kula da amanan wanda ba a cikin alƙalanci ne ya rike amana a cikin alƙalanci kasuwanci ne ya rike amana haka mu'amala duka waɗannan suna cikin su kuma wanda suke mufassa da amma wato da sauran mutane gaba daya wanda ba kai kanka ba ba kuma wanda Allah subhanahu wataala ya sa a cikin ka ba wannan abun da mutum ya haka su kuma za mu ta ganin su a hankali a cikin hadisi da zamu ra karantawa in Allah ya sa mutum ya haƙa kasu to ya haƙaƙa gaba ɗaya abin da ake nema na wato shu'abul imani sai ga mutane suna tafawuti wani ya fi wani cikin tabbatarwa da haƙaƙa waɗannan abin da ake nema na shu'abul imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon martabawa kamar yadda nace a riwayar Muslim yace Allahu la ilaha illallah mafi girman shurba a cikin shu'abul imani la ilaha illallah mafi kankanta imaqatul adha anil qalb kawar da datti daga kan hanya wannan datti ko cuta da za ka kawar da kan hanya zai zama madini zai iya zama ma'anani wato zai zama datti yayi kiriyata ta ga wani kaya zai soke mutane gacin ko kaga wani yayi kaki ya zubar da rufi ba ka rufe masa ko ko a'a kun yi kungiya a anguwanku wani kwata ya dame ku kun ware ranar asabar na ƙarshen wata kun fita kun je kun gyara wannan kwatan kun tsaftace shi mana shi ba da shi ba imani zai iya zama da tini ma'ana na zuciya wata misali kaga wani abu wanda zai cutar da wani mutum na zuciya kai kokarin kawar da wannan abin to duka dai wannan abin da ake nema ne kuma dukansu sashi ne daga cikin imani kuma ba rainawa karka ji an ce Allah ka kaza nan kare ne wannan ajdadi zai iya fin wani babba saboda jarbiya
ko Allah baya raina aikin alkhairi amma tun ku min khairin tajiduhu inda ma amma tun ku min khairin fa inna Allah bihi alim min da khairi ko ne kankanta shi shi yasa muka ga cewa wato baban Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da kabu a cikin mutane aka ce karuwa mafi muni kenan ko mutum wanda aka fi kyama a cikin mutane to Allah ya shigar da karuwa aljanna saboda kare shi kuma a cikin mutane wanda aka fi kyama a dabbobi shine kare misali a ce kare dai kuma wannan to saboda kare Allah ya shigar da karuwa aljanna ta kyautata ma kare Allah ya yafe mata ta shayar da kare ta ganshi yana cin kishi ta shayar da shi ruwa dalilin wannan Allah ya ce to ya mata in kalla ba duk munanan laifin da ta yi a rayuwarta Allah ya yafe ya shigar da ita aljanna saboda wannan kyautata wanda ta yi ma dabba dabban ma irin ta ne ya sa ta aljanna dan haka kullum abin da ake nema daga mukmini kyautata zato daga Ubangiji subhanahu wataala komin girman laifin da kake yi ka kyautata zato da cewa Allah subhanahu wataala mai gafara ne Allah subhanahu wataala mai shiryarwa ne Allah subhanahu wataala ya baka ikon rabuwa da wannan abin sannan kuma karka raina kyautatawa komin danganta kyautatawa sannan wannan bayanan ne karka raina kyautatawa shikenan kawai mutum yana da miliyan daya dan ce ya bayar dan Allah ya je ya dauki naira 50 ko 100 ko 200 ya bada ba abin da ake nufi muke abin da ake nufi in kaga mutum cikin halin bukata cikin yanayi na bukata ko wani daga cikin halittar Allah cikin hali na bukata zaka iya fitar da shi daga wannan halin na bukata to ka taimaka ka fitar da shi ko da menene na aikin alkhairi wal hayaa shu'batun min al-iman jin kunya kaso ne daga cikin kashe-kashen imani anan wurin mun san menene kunya kunyan da hadisi yake nufi anan wurin dan misali akwai kunyan da hali ne kawai a duk mutum ne shi mutum ne mai kunya kawai bilati ne ko kulabu shi ba bilati ne al'adar shi mutum ne mai kunya ko daga wannan kunyan ya za a ce wannan kunyan ita yake ne abin da ake nufi a nan wurin kunya kala ne akwai kunya wanda yake rana ta ne shi ma abin so ne sannan akwai kunya wanda yake zai hana mutum aikata mummunan aiki kiran wanda hadisi yake cewa idan lam tastahi fasna ma shi'ta idan ka zo za ka yi aiki ka ci ba ka jin kunya cikin wannan aikin da za ka aikata in kai dai mu'mini ne to ka aikata aiki ne mai kyau amma an ga kana jin kunya to ba aiki ne mai kyau ko ko a'a idan ka ji kai ka zama shikenan an kekashe kunyan ka zama gagaran ba dau ba zaman kunya a tare da kai to shikenan ka abin da ka ga dama duk hadisin zai ke dauka dayan ma'anan nan guda biyu saboda haka ala kulli halin wato kunyan da ake nufi mutum ya zama baya iya fita ya aikata mummunan aiki yana jin kunya shi ma sashin imani ne mutum lalatacce ne mai neman mata ne amma ba zai iya fita cikin jama'a ba sai dai ya je ya shiga wata mota mai cincin glass din zai tafi inda zai yi barnan shi yana buya baya san a gan shi wannan ma sashi imani ne da rabon imani ne a cikin sa yasa yake wannan abin ko ko a giya yake sha zai je ya siyo zai fita da kwalban mirinda ya je ya siyo misali a dura a kwalban mirinda ko kaza ko sai an shiga can cikin kuwan daga sannan a saka mashi a bakar leda a daure ya fito da shi ya je kuwan daga gidansa cikin daki ba mai ganin sa sannan ya aikata wannan ma wani sashi ne na imani wani sashi ne na imani duk da yake an tafi an yi nisa zai zama wannan watan a wurin wanda suke magamu da ihsani wannan kamar raini ne ga janabin Allah subhanahu wataala watan kai mutum bai dame ka ba Allah ubangiji bai dame ka Allah ne bayan Allah ne suka dame ka su ne baka da ka damu ka su nan ka ba ubangijin ka ba to amma da ala kulli halin mutum ya zama yana jin kunyan aikata sako kunya ta sashi ya aikatawa ko ko a'a kunya ta sashi ya rika boye sabon dukkan abin da yake wani sashi ne na imani ba wai an ce kamala bane wannan bai kai inda ake so ba amma dai ya fi mai ijhari da domin mutum ya zama yana aikata sako yana bayyana sabon to laifi biyu yake shi yana da laifin aikata sabon yana da laifin kuma ikra'in jama'a kan sabon cewa wannan abin ba wani abu ne gashi amma aikata din wani yawon lillahi shi yasa wata rana wani mutum ya zo ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayin kina ya zo ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina yake naka sarka ki sai dan sunna sai ya waiga in ya tara zuwa ya waiga ta nan bare can a karshe dai sai dan sunna ya ce shikenan ku je ku yi masa haƙi kawo bayan ta hanje ce to kar wanda ya karu ba yin ne zai fada mu in ba a gani shi ba to yake duba har Allah subhanahu wataala ya yake masa in Allah ya so sai ya yake masa amma kar wani wanda ya kara yin abu cikin sirrance yazo ba a kama shi ba yazo ya fada wannan yana nuna mana cewa ai babbalin menene idan ata hukum hadihi alfawahish fala fajtuma bi nafsihi la annahu yatubu fa yatubu Allahu alayhi sau haka dai alaƙun da halin watan mutum ya zama yana tsoron bayyana wani abu da yake cikin zuciyarsa kamar yadda wani sahabi ya zo ya sami manzon Allah ya ce ya rasulullahi wani bai sai yawa mutan sami zuciyar mu ga wani abu wanda ba kyau zuciyar tana raya mana abu mara kyau to amma sai mu kasa faɗa maka sai mu danne shi a cikin zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka sariful imani ai wannan ma nauyi ne na imani shine ma imani karara saboda ka danne ba ka san ka fito da adal ba ka daidai da wanda shi kawai shirye yake bayyana dukkan abin da ke cikin zuciyarsa saboda ya raina lamarin ubangiji subhanahu wataala wa iyyahu billahi dan haka dai mutum ya zama yana jin kunyan aikata mummunan aiki saboda yana jin kunyan ubangiji ko ko a wannan shine makami mafi kyau ko ko a yana jin kunya saboda yana jin kunyan bayin Allah bai san bayin Allah kuma wannan wata falala ce ta ubangiji bayan Allah suna cewa wai daga cikin sashin kyautan Allah gare ka a cikin lokacin da ka saba mishi ma ba ba a lokacin da ka ji shi ba a lokacin da bawa ya saba mishi ma to Allah ya mishi kyauta ba ko eh a lokacin da ya saba ma Allah ma Allah kyauta ba kai masa to ina ga kuma in yi biyayya ga Allah saboda daga cikin kyautan da Allah ya masa lokacin da ya zo sai aikata saban Allah ya bashi karfi da lafiya da zai je ya aikata misali sata ne zai sai Allah subhanahu wataala ya bashi karfi da lafiya da zai iya sata wani yana jin yana gani paralyzed ba hannu gudu ko kaga wannan wata kyauta ce ta ubangiji sannan lokacin da ya zo yana aikatawa Allah ya lulluɓe shi da suturtan shi da suturansa ko ya lulluɓe shi da suturansa a ya je yana lalata ne da wata a bayan gida Allah subhanahu wataala din da su da suturan shi bai an gansu ba ko kuwa sun je ne a wani daki Allah din da su bai bari wasu mutane sun zo sun bar da kofar dakin ba ko kuwa yana amfani da cewa dare ne ya je zai haura ga wasu mutane da daddare Allah ya lulluɓe shi ba a kawo wuta ba jama'a suna zaune suna tire kila ya zo zai haura saboda duhu an dauke wuta kaga Allah ya zo sai a kawo wuta a gan shi ko ba Allah ne da daren rana ya yi ko ne akan komai Allah bai yi ba ya suturta shi da suturta wasa har yaje ya aikata laifi bayan ya aikata laifin Allah subhanahu wataala bai dauke shi nan take ba dan da yawa suna cikin aikin alfasha suke mutuwa wani da zai lafi ko yana cikin aikata abinda Allah ya haramta sai ya bar duniya kaga wannan wani irin bala'i irin wannan to shi Allah bai bashi wannan ba bai dauke ran shi yana cikin saban ba ya bar shi har ya gama da ya gama kuma Allah subhanahu wataala a ka'ida mutum yana aikata sako izini za a rubuta mishi to amma ko Allah cikin hikiman shi da lulubin sa sai ya sa raqib shine mai gidan atini raqib shine mai gidan atini in mutum ya aikata alkhairi raqib ba sai ya contactin atini ba zai rubuta lada goma a wurin daya amma in mutum ya aikata munan aiki to a cikin ba zai rubuta ba sai da kiyu yayi a duniya so haka zai ce ya aika ta muna aiki zai rubuta shi a dakata ne ku dan jira shi kile ya tuba la anna ku ya tuba fa tuba Allahu alaihi a jira kile ya tuba sai Allah ya yafi masa in yan an jima kaga wannan jinkirtawan ma wata ni'imar ce ana nan idan mutum musulmin kwarai ko da baya cikin masu zikiri misali suna istighfari da ruwa akalla dai bayan sallah dai zai dan istighfari ko ko ba a zai alunda ko ya sallah to shi kuma alona da sallah suna wanke dukkan dukki ko ba da bude baki yayin da ba zai istighfari ba shine hadisin da zamu karanta a cikin mutawo ara'aita idza hakka idza kana li alabat ahadikum mahrum qawlun yaktahimu fihi kullu yawmin khamsa marratin ayyuki dhalika min darajati shay'an ko manzo Allah ya ce shi kuna ganin a ce a kofar gidan mutum akwai wani swimming pool kullun sai yayi minka yayi iyo a cikin so biyar yayi wanka kana ganin zaka zo ka tare jikin mutumin nan ka sami da ci to haka alula da sallah yake duk lokacin da mutum ya lola in ya wanke hannu duk da tin da yayi da hannaye za su zubi in ya kuskura baki da tin da yayi da baki za su zubi haka dai har ya fitar da alulan sa ya zo ya sallah shikenan ya koma sallahin da yayi tsakanin asuba da azhar duk a share su
to kaga daga cikin niman Allah subhanahu wataala gare shi ya jinkirta masa har ya je ya sami daman istighfari sannan kuma daga cikin niman sa Allah ya mishi ilhaman istighfari dan da Allah subhanahu wataala ya zo sai ya hana shi tuba sai ya ce kai wannan laifin ba za a iya yafe ba to wannan kuma ya ci laifin zama laifi dan da cewa kai wannan laifin na tsarin yafe wa ubangiji wanda Allah ba ya nufin su da rago shi yasa irin masu tsafi da sauransu sai Allah subhanahu wataala ya mai da su haka in kaje ka same su da kan za a ce maka su fa Allah ya san cira ne akan lahira su rabon su yana nan duniya su lahira kam ba ta zo ci sun cira rai to ga wannan cira ran ya fi muni akan ma saban da suke aikata ko Allah yana la ta tasu bir rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to Allah subhanahu wataala ya mishi ilham tuba ya tuba da Allah ya masa ilhamin tuba ya ce astaghfirullah wai ba a ce an kankara wancan laifin kawai a tsaya iyana sai raqibu ya ce ma a cikin tuba magana kankara laifi bane astaghfirullah ai cikin ni so da a rubuta mishi lada a wurin wannan su haƙin ta bakwai a cikin su sabon Allah a cikin zulubi to ina ne kyaututtukan Allah kuma a cikin biyayya da wanda ya biyayya da Allah ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala ya wuffaka mu zuwa ga biyayya ga shi wanda kuma ya san irin wannan kyautan daga ubangijin sa ya kamata ya biyayya ga ubangijin sa ya kamata ya zama biyayya ya zuci biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ne girman baiwa ne gare shi to wannan fadani ne a cikin mazamatul imani farko shi yana girwa daga muraqaba muhasaba mushahada to muraqaban nan shine bawa ya rika cewa Allahu nazirun ilayhi Allahu qadirun alayhi duk abin da yake yana da cewa Allah bana gani na Allah bana gani na ya zan aikata laifi alayhi na san Allah yana gani na sabu Allah annaka tarahu fa innaka tarahu fa innahu yarak ko an ce wasu ranar babban malami ya tare almajiran da almajiran sun ga yana ji da wani yaro karami a cikin su yana kula da lamarin yaron suna kishi sai malamin ya tara su gaba ɗaya wasu ranar sai ba kowa ka za da wuka ya ce a yanko masa zai wani abu da ka ce ne amma da Allah a yanko a ije bayan gida yanka ya dawo wannan haka kowa dai ka za ga yawo bai ga da tufa ba zai yanka shikenan shi ko ya wuce yawo shikenan yana nan tun safe har magariba rana ta fara ana neman shi ba a gan shi ba can ya dawo yana kuka da kaza a hannu ɗaya da wuka a hannu ɗaya yana kuka da kaza da rake shi lafiya a wakar kaza ya ce a ce to wallahi akwai wakar Allah ni ka ce sai inda ba bi gani na zai to kuma ni duk inda na je sai na gama kukun da kofa sai in duba sai ga ya Allah na kan nuna sai canza wuri sai na gama rufe da kofa ko na kewaya ko na shiga gogon dutse sai ga Allah na kan nuna sai na ga sai ce to kaga da wannan ne wannan kanin na ku yafi sura ga wannan shine farkon makaman wanda suke makaman Isra'ila farkon matakin su yanzu bawa yana cikin kode yaushe muraqaba na Allah subhanahu wataala yana jin cewa Allah subhanahu wataala yana gani shi to idan bawa ya zama 247 yana da wannan shugurin cewa Allah subhanahu wataala yana gani shi Allah subhanahu wataala yana muraqaba abin da yake aikatawa babu shakka zai guji fadawa cikin abubuwan da Allah baya so sai ku dawo ga dai ko shi kuma rakuwa da Allah ne alakulli halin jin kunya shuba ce daga cikin shu'abul imani wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami wani mutum yana ma wani abokin shi nasiha cewa kai ka cika jin kunya kai ka cika jin kunya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da'u fa innal haya'a min al-iman da'u fa innal haya'a min al-iman tabar shi jin kunya daga cikin imani ba a hana mutum a ce kare ya kunya abin so ne a ce mutum ya kunya akwai wani bawa Allah wasu so sun samu suka ce wai shi ya cika wani kaskantar da kai da wani dutu kamun tana da bai dace da duka ba ya gabata ya ruka turo kirji yana tafiya shi ma kowa ya san fa shi ma shi ne yace musu a to shin shi kaskantar da kan fadila ce ko rabina idan fadila ne to dan me za a kira shi zuwa ga rabina za a ce yayi abin da babu kyau kuma sannan shin su suna zaton cewa takallufin abin yake yi koko abin a cikin halittar da yake in takallufin abu kake yi shine za ka abu ya rubu tatabbu'a in ji malamai ko idan abin a cikin halittar kai yi to za ka yi gabashi ai ka bar shi kai wani daban shine za ka yi takallufi abin da za ka yi wance shine takallufin Allah ubangiji ya gane da wannan babun almuslimu man salima almuslimuna bil lisanihi wa yadihi حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي
أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه wannan hadisin an rawaito shi daga Adamu bin Abi Iyas ya rawaita daga Shu'ba ibn al-Hajjaj ya rawaita daga Abdullah ibn Abi Safar da kuma Isma'il wato duka su rawaita Shu'ba ya rawaita daga wurin su su kuma su rawaita daga Sha'ib shi kuma ya rawaita daga Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu Abdullah ibn Amr ibn al-As kamar yadda kuka sani yana daya daga cikin manyan malaman sahabbai ko shi dan Sayyidina Amr ibn al-As ne saboda shi da babansa dukkan su haka kansu sahabbai ne ko da yake dukkan hadisan da aka rubuta daga wurin shi guda 700 da wani abu amma Sayyidina Abu Hurairah ya ce ba wani sahabi a duniya wanda ya kai shi riwayan hadisi ko ya fi shi ba Abdullah ibn Amr ibn al-As shi kuma Sayyidina Abu Hurairah ya rubuta hadisi 5240 da wani abu daga gare shi ya kuma ce Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As shi kadai ne ya fi shi yawan hadisai saboda shi Abdullah ibn Amr ibn al-As yana rubuta nashi hadisai shi kuma Abu Hurairah ba ya rubuta ba ma min ahadin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam aktharu hadithan minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr ibn al-As fa innahu kana yaktubu wa la aktubu me nake so in nuni zuwa gare shi ba dukkan ilimin sahabbai ne su mana dan shi Abu Hurairah da shaidansa cewa Abdullah ibn Amr ibn al-As dukkan sahabbai shi kadai ya fi shi yawan hadisai shi kuma Abdullah ibn Amr ibn al-As dukkan hadisan da aka rubuto daga wurin gare shi zuwa gare mu yanzu wasu 700 da wani abuwa to ina sauran da suka fi yawan na sayyidina Abu Hurairah ina suke su iso mana so da karka dauka cewa dukkan ilimin sahabbai ya iso maka ko ko dukkan ilimin tabi'i ya iso maka ko ko dukkan ilimin tabi'i ya iso maka ba duka ba shi yasa kaga wani daga cikin a'imma ya rike wani abu ko da bai faɗa maka hujja ba ki da hujjar shi wani hadisi ne wanda bai sami dama ya gaya maka ba har Allah ya karbi ransa ko kamar kiran na Mu'az wanda manzon Allah yake ce mishi amman qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna ba sai da yazo wafati ba ne sai yake faɗin hadisi wa akhbara biya Mu'az inna mawtihi ta'azzuman to ka kaddara Mu'az da a wurin jihadi ne Allah ya karbi ransa kaga wannan hadisin ya riga ya tafi kenan ba za a ci shi an dace an samu hadisin ne saboda a yana kwanci a garin sa ne Allah ya kara masa yarda yi wafati saboda haka sai ya zama cikin musiyyan da zai Allah ya gane da an ce babu wani da wanda tsakanin shi da baban shi wato baban shi ya kimbe shi da mafi kankantan shekaru irin Abdullah ibn Amr al-As da baban shi Amr ibn al-As domin domin shi baban nashi shekara 11 ya bashi ne mahaifin sa sai na Abdullah Amr ibn al-As shekara 11 ya ba dan Abdullah ibn Amr ibn al-As yace al muslimu man salima al-muslimu bi lisanihi wa yadihi cikakken musulmi cikakken musulmi shine wanda musulmai suka kukuta daga harshen shi da hannunsa wal muhajir cikakken muhajiri wanda ya hijira to shine man hajara ma na Allah shine wanda ya hijira daga abin da Allah subhanahu wataala ya hana anan wurin malamai suka ce ba yana nufin cewa wannan ne kadai cikakken musulmi ba watan dai ya zama mutum ya kiyaye musulmai su kukuta daga harshen mutum su kukuta daga hannun mutum to daya ne daga cikin manyan alamomin da ke nuna mutum cikakken musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba ce ma wasu sahabbai ku kare mun ku rike mun harshen ku da farjin ku ni kuma in sa hannuwa ta gaddan ku da shi lafiya in kuka rike mun harshen ku da farjin ku to kun gam ne kuma zan rike muku class din ku a cikin aljanna zan rike muku daki zan muku bufi a cikin aljanna sallallahu alaihi wasallam sura kaba ku shakka harshen mutum din yake kiyaye shi kullum ya zama kamar yadda mawaki yake cewa lisanin duka la tan tubbi auratan mu'min wa kullu ka auratun wa lin-nasi al-sun kullum mutum ya zama harshen shi in zai bude shi to yana tsanin cewa fa zai bude shi cikin abin da zai zama mai amfani man kana mu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wato wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama to ya fada alkhairi ko kuma ya shi to abin da zaka bani alkhairi kan kota ba gaskiya bane wani lokaci a dun so ne in ya zama zai haifar da alkhairi cikin misali gyara zamantakewa masu zamantakewa ko cikin gyara zaman aure ko makamancin wannan to addini ya yi ta faɗa abin da koda ba haka bane idan zai gyara lamarin
saboda dai kullum mutun ya zama musulmai duka su fukuta daga halshen mutun karka zama halshen ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muslimu laysa bi hashi wala la'ani wala bazi musulmi ba ne yawan alfasha ne furucin alfasha bane mai la'antan mutane mai ba ta fadin abin da yake dama musulmi mutun ne wanda yake harshen shi kullun alkhairi yake shi yasa halin da musulmi suka sami kansu yanzu da yawa za ka ga masu karantarwa da sunan koyarwa ba su da aiki in suka buɗe last speaker ko suka buɗe littafi sai cin mutuncin wasu sashen al'umma musulmi sai cin mutuncin wasu musulmi yan uwansu to babu shakka wannan ba kai ba manzon Allah wajen sallallahu alaihi wasallam din yadda mutun ya so ya gyara wannan abin ya mai da shi abu mai kyau to ba zai zama mai kyau abinda addini yake so kuma sannan muhimmin abin da kuke buƙatar mu fahimta shi ne shi zagi ba wanda ba zai iya zai dan tasha ma ya kowa iya ba ba haka ba dan tasha ma ya kowa iya zai abinda sai wani da wani shi ne karatu ba ba haka ba abinda sai wani da wani shi ne karatu shi ne fadin alkhairi saboda ya kamata mu yi kokari harshen mu ya riga fadin alkhairi wannan abin da ke da amfani amma shikenan mutum ya zama shi kawai bakin shi shikenan ya bude ya zaki a ihu wai kuma da sunan karantarwa kaga mutum wurin karatu shi ya koma wurin ashararanci wani yawo billahi wurin fadin munanan maganar da mutane na bolewa wurin ya zama entertainment to wannan babu shakka watan kaucewa ne daga kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai zama cikakken musulmi ba sai musulmai sun kukuta daga harshensa kuma sun kukuta daga hannunsa harshensa a nan wurin an ce min lisanihi ba min kalamihi ba saboda ko da nuni da harshe haka misali gwalo su kukuta da shi mafi karancin abin da zai fita daga harshe kenan saka kuma hannuwa nan yana nufin wajen aikinsa harshensa ana nufin abin da zai faɗi yayi yana nufin abin da zai aikata ko da ba da hannu zai aikata abin ba dai aiki ne to ana cewa shi yasa zaka zalika ma kasabat aydikum wa'idihim duka dai to kaga wanda yana nuna cewa dukkan abin da mutum zai aikata kada ya zama zai aikata abin da zai cutar da musu kaga anan yana nuni da cewa mutum ka je ka dauki tazwara ka kulla kanka a daki ko ka je ka samu wani sirri da kake da shi ka kulla kanka a daki ka jamu wani musulmi dan ya cutu ko wani irin cutuwa dan daga cikin cutuwa misali da mutum tasiri duk abin da kace yayi kawai zai rage bi shi ma cutarwa ne ka raba shi da hankalinsa ka cutarsa shi ko a cutarwa na ibada ka ilhaqin cuta gare shi duka wannan cuta ne shi yasa malamai suke cewa wanda ya kashe ga tasbihan shi yana daidai da wanda ya kashe da hukansa illa wannan da haƙi akan sa wannan ba ka jin kansa amma duk kisa su ne saboda lallai mutum ya kula watan wannan ba wai kawai cutar da musulmi sai ka bude baki ka gaya musu munan magana kai mashi wani abu wanda zai zama watan ya fita daga cikin hankalinsa ko ka cutar da shi ko makamantar wannan duka kayan koda amma ba a ce wannan ba haji ba shakka an ce wata rana wani bawan Allah ya zo kaga shi wannan baya cikin irin wannan wata rana ya kwani da husuma ya hada wani da wani sai rai shi ya tsaci shi sai ku hali wanda aka cuta da shi yake cewa ya ubangiji idan ka san ƙarya wannan bawan Allah ya yi mun ba gaskiya bane ka kafiran shi nan take kawai sai mutum ya bada mutu nan take irin rubu a yadda albarar da take jirgin mai gidan wani sama Allah ya albarar shi ke nan yan'uwa wannan mutum ko suka kama mutum suka kai shi gudun sarki wallahi ya kashe mana yan'uwa ya kashe mana waya aka yi ce ai ka ci kajiya amif wallahi ga abin da ya ga abin da ya kawai shi ke nan ce a abu mai sauki abin mai sauki ne dama duk abin da mutum ya yi kisa da shi da abin ake kashe shi sai dai idan ya yi kisa da irin abin da ba a kisa ga misali mutum ya je ya yi kisa misali da la qaddar Allah misali kamar misali wanda ya kashe mace ta hanyar rafin ba za a ce shi ma ya rafin din sa har ya mutu ba misali ga nan wani sai a kashe shi da takobi ko wanda ya kashe mutum da wuta shi ma ba za a ce bari a kona shi da wuta ba sai a kashe shi da takobi amma ba ka ga abin da mutum ya kisa da shi shi ma za a kashe shi to kaga anan yace ya ta mai sanki ne ba addu'a ai yace ya Allah idan ka zali duk kuma sai ka yi addu'a ya Allah idan ya tuki dan uwan mu kashe shi to Allah ya gane da mu wal muhajiru man hajara bana Allahu anhu wato in hijira farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shara da hijira daga darul kufri zuwa darul islam bayan an yi fatu makkata kowa gida ya zama darul islam tsakanin makka da madina to daga ba sauran mutum ya ce zai taso ya yi hijira ya zo madina shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to la hijrata ba'da al-fath babu sauran hijira ko bayan fatu makka kowa ya zauna inda yake ya da din to sannan kuma yace a'a ai hijira mun girma ma mutum ya hijirci abin da Allah ya hana mutum ya zama kabar abin da Allah ya hana ko da kana zauna a gidanka kai babban muhajiri Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon guje ma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana qala abu abdullah wa qala abu muawiya ta hadathana daud an amir qala sami'tu abdullah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wato wani isnadi ne dai na wannan hadisi ah wa qala abdul a'la an daud an amir an abdullah mudura watan wannan riwayar wanda yana nan mana dukkan malaman hadisi hadisin dauda ta dariqan abu muawiya da hadisin dauda ta dariqan abdul a'la bambancin su kawai abu amirin anan yace an abdullahi a dariqan abdul a'la a wancan dariqan kuma yace sami'tu abdullahi ko anan misali shi amir yace an abdullahi anan amir yace qala sami'tu abdullahi shine bambancin da Imam Bukhari yake so ya bambanta maka cewa wannan riwaya ya zo a nan wurin da an ana nan wurin ya zo da tasrihi bisamani saboda su malaman hadisi an ana a wurin su wannan anwana anwana anwani yana daga cikin dalilan da suke layyana hadisi musamman idan ya zama a cikin malaman hadisi akwai mudallisi a cikin masu riwaya akwai wanda yana tabbisi kamar shi Abdul Shu'abi ana yana cikin wanda suka danyi tabbisi wato sai shi wani ya ce kaza nan wani ya ce tabbisi ba laifi bane ba laifi bane akwai wanda yake yin muni sai ya zama laifi amma ba wai mutlakin shi laifi ba in ya ce wani ya ce ko da bai ji daga wani ba daga wurin wani aka gwaita to kaza zai yi ba shi ya ji da kudin sa kuma zamanin su daya ya za ya gane ba shi ya faɗa mishi ba to sai in yayi tasrihi bisamai yace ya ce mu to shine yake so ya manta maka a wata riwaya an zo da tasrihi da sama'in amin daga sayyidina abdullahi muhammad a wata riwaya kuma an fade shi ta hanyar an'ana an'ana ba ta akwai bambanci tsakanin wannan shine dalilin da yasa malaman hadisi suke ganin hadisin bukhari yafi hadisin muslim karfi domin hadisin bukhari baya karban anwana anwana anwani sai idan ya tabbatar kowanne wane da wanan nan sun haɗu lallai lallai ya gaya mashi wannan hadisi sai ya tabbatar shi ko Imam Muslim idan aka ce an wana an wana an wana sai ya karba matukan dai ya san sun yi zamani daya matukan ya san sun yi zamani daya to zai kaddara kila ya haɗu da shi kuma ya san ba mai ƙarya bane to zai kaddara kila ya haɗu da shi ya faɗa masa sai ya rubuta hadisi to shi yasa malamai da suka zo inda tabbaboti sai suka ce hadisin Bukhari ya fi hadisin Muslim karfi saboda Bukhari baya ihtimadin wato mu'asara kadai yana karawa da rufi dole idan mutum ya zamani da wani to ya zama kuma san haɗu an tabbatar da san haɗu kafin ya ce an wana a ɗauki hadisi sabanin Imam Muslim wallahu a'lam babu ayyul islami afdal ko babun ayyul islami afdal anan babin yana magana akan wani nau'in musulunci ne musulunci kaso kaso ne kamar yadda muka ce imamu bin Musa kuma shuba mun yi bayani a baya ko daga cikin waɗannan kaga akwai abubuwan da amalul qalbi ne kaga suna cikin wasu su suna cikin islam wasu su suna cikin iman ko misali ce da wala ilaha illallah amalul qalbi kaga yana cikin islam imani da mala'iku da kaddara da makamantan wannan yana cikin iman shi kuma amalul qalbi to anan wurin islam anan wurin yana hada duka to aka tambaya wanne nau'in musulunci ne mafi fifici wanne ne daga cikin a'malul islam ba nau'i ba wanne ne daga cikin ayyukan musulunci wanda yake fi kowanne a haddathana sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi qala haddathana abi قال حدثنا ابو برده عن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وانا حديثنا ابو تشه daga سعيد ابن يحيى بن سعيد يا يحيى بن سعيد a cikin malaman hadisi guda uku ne kuma kowani biyu sun yi zamani da juna shi wannan yahayu da sa'id al-qurashi din nan
Imam Bukhari ne ya kira shi kurashi dan ya bambanta shi da Yahya ibn Sa'id al-Qaffan wanda yana cikin babakan malamin Bukhari shi ma dan da yayi shi kawai yace haddathana Sa'id an Yahya ibn Sa'id ke da bai kara da cewa kurashi ba da ba kowa ne zai gane ana nufin kurashin bane wannan baban sai dai kawai in a duba daliban sa a ga cewa to dan shi Yahya ibn Sa'id al-Qaffan bai da dalibi mai suna Sa'id wanda yake kuma dan sa ne sai a gane ta wannan hanya to dai ala kulli hal shi yasa Imam Bukhari bambance sai yace al-Qurashi shine wannan shi ya rayu a Kufa shi kuma wancan Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya rayu a Basra wallahu a'lam qala haddathana abi akwai kuma a gaban sama shi Yahya ibn Sa'id al-Ansari su kaga wannan kuma su gaban su gaban al-Majari tabi'in su ba iskani a cikin su a gaban su kai da wannan حدثنا أبي شيعة ابن سعيد بن قرش كان حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله ما تنصح بيس تنبيه من زعل الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول فني لكلمي في زمن كنسا وأنت يجب ما أجل عش تسوية من أبهما وأنت عند أبي شيء قال رجل ko inna rajulan atannabiyya ko kala rajulun ya rasulullahi ko maka mantan wannan to sai malamai su bincika su ga wane ne wanda ya faɗi wannan abin to shi a nan wurin aka tambaya malamai sun yi sabani wasu suka ce wanda ake nufi da kala a nan wurin Abu Dharr bin Ghifari shine wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ayyul islami afdal watan wani ayyukan musulunci ne mafi fice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmai suka kukuta daga harshensa da hannunsa kage dai yana ishara zuwa ga hadisin da ya gabata ma'anar sa mukarin yana daidai da hadisin da ya gabata to zai kuma zamu ga wani hadisi yanzu nan a gaba babu tsani ko ani min al-islami shi kuma an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu al-islami khairun wani sai musulunci ne mafi alkhairi sai ce tutimu ba'ama wa takrabu salama ala man arafta wa man lam ta'rif to sai a ce to yaya wannan nan an ce wannan shi ne mafificin musulunci nan an ce wannan shi ne mafificin musulunci malamai suka ce ana magana ne gurgurdan yanayin jama'a watan kowace mutane da yanayinsu wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutane kullun fatawa ne gurgurdan yanayinsu gurgurdan yanayin mutum sai ya bata amsar abinda ya dace da shi wasu suka ce a wannan yana magana ne a turuk wannan yana magana ne a amma domin ka lura man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shi abdaliya ce ta bari ko rashin aikatawa bai cutar ba wannan shine mafificin musulmi wanda rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a majalisin sa sai ya ce wa sahabbai yanzu nan wani dan aljanna zai shigo ana zaune an kura ido a ga waye zai shigo can sai ga wani da ranar kauri gujin ta karban ba ya taba ba yaro kuma ya saka a nan yaro kuma ya saka a nan ta kalmin fa a kafada ya soka shi yana tafiya far ya zauna a hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai musu ga wani wanda suka san shi ba su da sai da Abu Bakar ko sai da Umar ko sai da Uthman ko Ali ko da dange manyan sahabbai wanda dama manzon Allah ya ba su shahada da janna sai da annabi da ba wanda ya san shi sai da Abdullahi ibn Umar yace ni ko wanda sai dai shi na ne bi yake yi aka ce mishi dan hanjani shike ne yin shi gida bayan ya tafi gida yace mishi wallahi na sami sabani ne da mai dina yace ba zan fara in gida ba shi ne na zo in ka fara da kai dan Allah yace ba na ba ka ko ku banta ya za ka fara da kai na shike ne shi sai da Abdullahi yana sanya ga wannan mutumin wai wace irin ibada yake yi ne ya sami wannan aljannan dan shi ma ya rike da isha'i tayi yayi da zanna isha sai ya banta kai la ilaha illallah zai bace sai bace ya ta mato nan sa ba zai farka ba sai an kira salatu an an kira salatu ya tashi ya miƙa ya salati a alura a cikin masallaci kuma dawo su ke ba duk ta yake yi na wani nawafi ko na wasu ibada sai na Abdullahi ya zauna kwana ɗaya ya zauna kwana ɗaya shi bai ga wani abu na canji wani abu daga wurin wannan mutumin ba da zai tafi da yace kai ya bara Allah ya kara masa yarda yace kai wallahi ni dai ka gani wallahi ba abin da ya hadani da babana da kawai anda abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada so kuma ina san alkhairi ce za ta ce wallahi ba abin da nake wanda abin da ka gani ba abin da nake yace amma ki sai da Abdullahi ibn Amr yace amma kuma baya kullatan kowa a zuciyar shi cikin musulmi baya kwanciya yana da bakin ciki ko hasada ko gaba da kowane musulmi zuciyar shi ko ke da tare da kowane musulmi yace to bi zaka duk wannan ne ya sami abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan aljanna ba kullatan kowa shi zuciyar shi an kace ba ruwan shi baya hasada ga wani dan Allah ya ba shi ba da bakin ciki da wani ba da gaba da wani kada saliman muslimuna bil lisanihi wa yadihi musulmai sun kubuta daga harshen shi sun kubuta daga hannunsa to wannan abin da yake so ke to kaga watan afdaliya ta at-turuq kenan ta bai shi bai cutar da kowa to akwai kuma afdaliya ta aikatawa ko ta aikatawa to shi kuma afdaliya ta aikatawa mafifici shine wanda amfanin shi ya wuce ka zuwa gabaninka zaka zo na gida kai ta sallah na'am abu mai kyau ko kai ta salati ko kai ta zikiri abu ne mai kyau amma zai yiwu wanda ya je kasuwa ya kasuwanci da zai dawo ya sai abinci guda biyu ko uku ya zo ya kawo ma mamansa ɗaya ba almajiri ɗaya ya ba kaninsa ɗaya ya fika lada duk da wannan kiyamun laifin da zikirin da kake yi wata rana sai dan Umar ya zo ya sami wani matashi a masallaci yana ta ibada muntazir in kanta ba da aiki sai ibada a masallaci sai dan Umar ya ce bai ishe ya ce man yut'imuka wa yake ciyar da kai kake wannan ibada yace a yace dan kwana ne wallahi shi yana ta yana sana'a in ya samu abinci da kawo mun gidan ta ibada yace akuka khairun minka yace dan wanka ya fika alkhairun Allah ya fika aure Allah kai muntazir wannan masjid kana ibada amma shi ne zuwa ya nemo ya kawo maka kaci kai ibada ta ya fika dan me ne dan shi alkhairin shi yana ta'addi yana wuce kansa zuwa ga waninsa kuma khairukum khairun nasi anfa'uhum lin nas mafi alkhairin mutane wanda yake amfanan mutane sai ga kullum mu yi kokari amfanunku ya rika wuce kawo nan mu zuwa ga waninku karka dauka kawai kai shikenan in ka tsira kowa ma sai ga kullum karka kai ta sallah kai ta yamu dai da sauransu ba zai kai kila kusancin ko kulada ko karkuwar mutumin da yake da mutuna matar da ta zo wurin sai da tuna Aisha ko tebara da tebara tana da imbiwa hannunta sai da Aisha ba ta da komai sai wani dabino guda da amma dabino ga san irin wannan dabinan babban dabino ne haka wanda in mutun ya ci dai guda biyu uku kila zai dan ci ya warware sai da tuna Aisha shikenan mutun dabinan ta dauka ta ba ta ita kuma kula aka ba ta ƴaƴanta suna kuka ita tana jin yunwa ga wuzar da alaman yunwa kiri-kiri a fuskanta amma kuma ƴaƴanta ga sun suna kukan jin yunwa sai ta raba da dalilin biyu ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi sai tana Aisha abin ya ba ta sha'awa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta faɗa masa cewa Rasulullahi kaji mata mata ta shigo ya ce wannan abin da ta yi wasu ya ba ta amsa wannan kyautar da ta yi ma ƴaƴanta kaga dan da ta haifa ki ta ba ya kai ta aljanna saboda ka kullum kai tunanin kullum ka tashi ya za a yi alkhairin kai wuce ka zuwa ga waninka ba kai ka zama kai dan kasuwa bane in ka ka tsaya za ka yi sadaka wata matsala ce ta taso maka an ta saka ka bane ko ka sai da haja wa aska wasa ni kasuwa ko abiya ba ko an ta saka ka ba office ko kana neman wani mukami to sannan za ka fara tunanin bada za ka tuna mabukata ka fara tunanin ba almajirai sadaka to kaga wannan ba abin da ake so kenan ana son mutum ya zama ko da yaushe yana tsani ya sa alkhairin sa ya wuce kansa ya amfani wurin sa wallahu alam ida shine dalilin da yasa wannan hadisi aka ce to tsibu ba'ama ka ciyar da abinci ka ciyar da wani wa takra'us salama kuma ka zama kai tsakaninka da kowa salamu salamu wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum jahiluna qalu salama ko ka zama ku salaman salaman tare da kowa ba ruwanka ala man arafta wa man lam ta'rif, da wanda ka sani da wanda baka sani baka zauna lafiya shi. Wannan shine mafi jigada, amfanin ka anan ya wuce ka ya shafi wanin ka. To wanda shine mafi fitin musulunci. Wata rana hadisin Tirmidhi wanda ya ruwaita kuma inganta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ayyuhan nasu aqimu ta'ama wa akhshu salama wa silu arhama wa sallu bil layli wan nas ya tadkhulu jannata rabbikum bi salam. Ko yace ku yawaita sallama tsakaninku da junanku, ku yawaita ciyar da abinci, ku yawaita sadar zumuncinku, ku yawaita sallah mutane na bacci. Kaga wannan wani hanyar ne daga cikin hanyoyin shiga aljanna. Ga kuma wani shigo baccin yake yi kullun dare baya sallan ko shi ma wani hanya ne daga hanyoyin shiga aljanna. Ko sai da sunna Aisha alayhi radiyallahu anha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyamun laili tana bacci. In yazo yin sujada sai ya dauke kafar da sai ya sujada. In yazo ya dauko daga sujada sai mai mata kafar da baccin ki lafiya. Radiyallahu anha. A lokacin da ko sai na Abdullahi ibn Umar shi kuma manzo Allah ya ce, ah ba dalla da shi da yana kiyamun laili. Shi sai kiyamun laili sai sallah abin da yake so. Daga nan bai kara wurin kiyamun laili ba, dan ruyansa ko yana cikin Bukhari da karanta. Wanda ya ruya ya ga mai ruwansa sai da tilawarsa ta ga manzo Allah. Yace ni'mar Abdullahi ni'mar rajul Abdullahi law kana yaqumu min al-layl. Sai da haka abubuwan suke wani yazo yace manzo Allah, ya Rasulullahi ka sa ina son saduwa da kai a cikin aljanna, ina son kai ya Rasulullahi ka dammana mun kusanci da kai a aljanna. Yace shikenan, to amma ga sharadi, a inni bi kasarati sujudi wa nasu yawm, a inni ala nafsi ka sujudi bi kasarati sujudi, ka taimake ni akan kanka da yawan sallah, yawan kiyamun layli. Kaga ne shi an hada shi da aiki. Shi ko wani da yanzu ya Rasulullahi yaushe ne tashin kiyama, manzo Allah ya ce me ka tana ya ce wallahi ba komai, ba kasarati sujudi, ba kasarati salati, ba komai ya Rasulullahi. Yace to kana nan tare da ni albaba ma'ana ahabba. Ko sai ka ko wanne ne ana bashi, amma kuma nan kada ya sa mutum ya shanje ki, dan kai baka san kai cikin yan ayyuka manzo Allah ya ce ba ta ni tana ya shanta ke ta baccin sa, saboda wai shi kawai almaru ma ban a haɓe sai da kire shi na cikin ayyuka a ranar sika.
Allah ya taimake ku.
Kuma ga zanen hali kai mu bi karanci akalla shafa'i da wutu ne, kar mu take wasa da shi da rak'atai al-fajr akalla, ba da wannan rak'a biyar din kenan cikin dare, kada mu take wasa da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu.
Sarfa da alayhi.
Wannan hadisin yace hadathana Amr ibn Khalid qala hadathana Lays, Lays shine ne sun sa ko shahararren malamin mutanen Misra, an Yazid an Abi al-Khair an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ma ata rajulan sa'ala an-nabiyya, shine Abu Dharr ibn Fari radiyallahu anhu, ayyul islam khayrun, wani sashi ne daga cikin sassan addinin musulunci mafi al-khairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Tu'imu ta'ama, ka ciyar da abinci, wa taqrabu salama, fa yusallama ala man arafta, ga wanda ka sani, wa man lam ta'rif, ga wanda baka sani ba." Kawai dai kowa dai salamun salam. Kowa da wannan dai ba wai kawai ka zo ci amsa da assalamu alaikum sai ka wuce kuma kai sun tarsu ba. Ba abin da ake nufi kenan, ka zauna lafiya da kowa. Shine abin da ake nufi, taqrabu salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kowa da wannan lafiya shi. Idan ya ce shi ba zai zama lafiya ba, domin ja nan dindi jinna mu da dindi.
Allah ya gane ku.
Babu min al-imani an tuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wannan babu yana magana cewa daga cikin imani mutum ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa. Haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Shu'bah an Qatada an Anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسلم المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من عرفنا أروي تعالى مسدد مسدد ابن مصرحة ابن فرنقة ابن علندي yace hadathana Yahya an Shu'ba, mun san Shu'ba shi wa ibn al-Hajjaj ko yana cikin mafi ingancin mutanen malaman hadisi a cikin tarihin malaman hadisi na duniya gaba ɗaya. Shi Shu'ba shine yake cewa da ya tadlisi wali wata sabon tsanin munin tadlisi a wurin shi, yace gare yanzu na
saboda ga shi baya tambayi dan haka yana da wajen karfin shi a wurin malaman hadisi yana cewa hadisi daga shuruba daga wani to a wurin mabiyawa malaman yafi a ce ma daga Imam Malik kaga girman matsayin Imam Malik wanda ne kai mun sani Imam Bukhari a wurin shi ba wani hadisin da yake inganci ga wani hadisin Imam Malik ko to amma da yawa daga malaman hadisi yake cewa wannan hadisin daga shuruba ne to ba su kamanta shi da hadisin kowane malami kuma a babakan sa an fatada an ruwaita da kasa to amma shi kuma kasa da yana tabbisi zai yi da ruwaita hadisi in yace an ba kai tsaye shi ne jikin ba ba laifi bane ya tabbisi kullun na faɗa yana yi kana dauka gaban tuhuma ne cewa ana tabbisi ba tuhuma bane kawai salo ne na riwayar hadisi zai ce yanzu mun so nawa zamu ce babana ya ce alhali ba kai ya gaya ma ko ya tabbai ka kai ya gaya zai ce a'a ya gaya ma wane ne ya gaya mun ce wani ya ce so wani kuma in zai bada ta dai yace wani ya ce baba ya ce saboda tsananin kula to kawai kowa yana da matsamin shi wurin tahar amma baba yana nufin shi wannan wanda yace baba ya ce kalli yake yi bake a kafa da yaro ita daga Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik kuma an ruwaita daga Husain al-Muallim qala haddathana Qatada wa tanshi shuruba shi Yahya har yanzu ya ruwaita daga Husain al-Muallim kamar yadda ya ruwaita daga shuruba daga Qatada an Anas radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi eh ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya soma dan uwansa abin da yake so ma kansa na alkhair ba kowane abu ba idan mutum shi ya gaji da duniya yana son mutuwa sai ya ce da dai ba a bugi mutuwa kaga wannan dan nan ba wanda ya sa shi ko ya so ba dan uwansa abin da yake so ba kansa cikin abubuwan da rai ke so cikin abubuwan da rai ta saba tana son irin waɗannan abubuwan ba cikin abubuwan da rai ba ta so ba akwai abubuwan da rai tana so akwai abubuwan da rai ba ta so to malamai suke cewa nan wurin ana nufin sai ka ma fifita dan uwanka dan duk lokacin da ka so ma dan uwanka abin da kake son ma kanka ka ma fifita shi ka fi son sa wannan shi ake nufi watan gibba gibba idan ya zo ta barayin shi dan uwan ne yake da shi kai ba da shi akwai bambanci tsakanin gibba da hasada ko hasada mutum ya ga wani da alkhairi sai ya ci cewa kai da ma wannan abin nawa ne shi ya rasa ni in samu ko wannan kuma ba karamin rashin sanin Allah bane domin wannan cikin manya-manyan laifukan da mutum ya yi ma Allah guda biyu ko ya ce wai Allah ba zai iya bayarwa ba sai ta wannan abin da ya ba wannan din shi kadai Allah ne yake bada shi yasa nake son tun da ya riga ba wani ya kwace ya bani sannan kuma wai Allah bai iya ajewa ba inda ya zaba ya ace nan bai yi ba ni ya kamata a ba wannan wal iyadu billahi kaga wannan ba karamin fitina bane ba karamin musiba ba ce shi yasa hatsari ne babba mutum ya mu wani hasada din dai ya san cewa Allah na bada Allah bai iya bada ba ya koma wurin Allah da ya ba wannan har yanzu wallahi yana bayar har yanzu yana bayar saboda ka sai ya baka kamar yadda ya ba wancan ko fiye da yadda ya ba wancan kai dai ka koma zuwa gare shi subhanahu wataala shi bai bada ba ne amma kai mashi addu'a shi ma Allah ya kare mashi nashi arzikin Allah ya dawowar masa da nasa ni ma Allah ya ba ni irin nashi to wannan sai ka zama tafi tsammito hukunci musamman in ya zama mai aikata alkhairi ne da abin da Allah ya basa to malamai dai sun ce lafiyar abdukum anan wurin watan yana nufin cewa ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba zai zama mai imani mutum wannan yana daidai da irin hadisan da muke karantawa wanda muke bayani ko man fa'ala kaza laysa minna man fa'ala kaza laysa minna la yu'minu ahadukum hatta yaf'ala kaza ba yana nufin cewa ko ta ba za a samu imani ba a ana nufin imani ba za ta cika ba sai an samu wannan abu har sai ya zama kowannen su yana san ma dan uwansa abin da yake san ma kansa ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa ake ba mutum da ya abu amika masa yanzu abin sai ya zagayo ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai na Rasulullah ya kawo mishi minha ya isa ya ce aje a kai ma wani shi ma wani ya ce a'a aje a kai ma wani shi ma wani ya ce aje a kai ma wani har abin ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne sani ba yana isa da dan uwansa akan kansa domin shi isa ne malamai suka ce sifa ne saboda girman shi Allah subhanahu wataala ya sifanta mu'minai da shi su kuma a rige sun sifanta Allah da shi ko yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thibuna ala anfusihim, Allah ya yi dubu mine da wannan sifan ko suna izari akan kawunansu. Su kuma a rufe masanan Allah annabawa suka gaya ma annabi Yusuf alaihi salam, tallahi laka da azaraka Allahu alaina, Allah ya yi izarin ka akan mu. Saboda suka ce lallai wannan babban sifa ce, sifan da Allah zai sifanta mu mine da ita, su kuma a rufe su sifanta Allah subhanahu wataala da ita. Saboda ana son mu zama masu izari, ana son mu zama muna son dukkan al'umma irin alkhairin da muke son mu kawo. Fa mu ce ya rasa wanda yake kai ba, amma mu ma Allah ya ba mu, dan Allah bai iya badawa ne, Allah bai iya bude mana ne ya ba mu ta inda ba ma zato. So da yawa ma baiwar Allah subhanahu wataala ta fi zuwa a lokacin da mutum yake tunanin cewa dukkan kofofi sun rufe, sai kaga Allah ya bude maka wata kofa. Mutum ne an kore shi aiki, ya rasa yadda zai yi, misali ya bar aiki, sai Allah ya bude mashi kofa, ashe shi dama yana da wata baiwa ta sana'a bai san da ita bane, saboda kullum yana ofis yana karanta jarida. Kawai zai bai wajen bude sai ya zama bayan tsuranci cikin wanda sai kowa a ciki a duniya, bayan koran shafi a jami'a wani 1976 ko Bill Gates, sai ga shi a ƙarshe kuma ya zo ya kirkiri abin da duk duniya ya zuwa lungun da abin da shi gaba. Kaga innal ni'ama fi tayyi halminahu, so da zaka ga abu kaman hani ne, amma kila baiwa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ko a mutum shi kenan sai ya rasa wani abu, dalilin rasa mashi da wannan abin kila da ya ce sai ga zaka ji abu da jini sai a ga ciwon ya ci. Ko ba haka bane, rashi ne sai ya haifar maka da samu ko wani zulumi da sauransu, sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan abin da ka rasa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wannan zulumin. Mutane da yawa sai lokacin retirement daga aiki yayi, sai ga an fara tunanin ina za a sajjada. Wani babban mutum babban kwarai a Nigeria ya taba zuwa ya same ni, ya sa aka kira ni, ka dadewa ya fi shekara 10, ya ce wallahi shi matsalansa lokacin an yi wani yajin aiki ne na duk ƙasa, sai zama ba jarida, kuma a lokacin gaskiya watan irin internet haka dai wafara ba sosai balle, ya ce kuma ya wafaran ba su buga ba. So da haka sai ya zauna a gida baya komai, ba kallon talabijin, ba karatun jarida, ba komai, shi ba mai iya larabci ba zai karanta Qur'ani. Zaman gida wannan kwana uku ya ishe shi, shekara 13 kenan ya 2000 abin ya faru. Yasa kawai dan Allah a nemo mashi wani mutum wanda zai riga tasowa daga ko ina ne, yana zuwa Abuja yana karantar da shi larabci duk sati ya zo su biyu, shi zai dauki nauyin zuwan shi da hotel ɗinsa da komai, ya zo su zauna su karatun larabci dan mene, domin ya sami abin da zai iya karanta Qur'ani, dan ya gane akwai matsala duk da yin ba wuta ba ki, sai ya zama frustrated, ba jaridar da zai karanta, ba talabijin din da zai karanta. Shi dai abin da duka ake so shi ne ka yi masu abin da ka tabbatar maslaha ne, ba shigar da san rai ba, ba dan cewa kasuwar dabbobi in ka je ka siyar akwai commission mai yawa ba kana son ka ci commission din, a'a ka tabbatar wannan abin maslaha ne ba san rai ciki, ka kyakkyawan zaton ka 100% wannan abin zai dawo da alkhairi, to ba laifi ka aikata ne. Na'am. A'a ba shi ne, ba abin da ya haɗa su. Ba abin da ya hada shugabannin al-Hajjaj da Hajjaj ibn Yusuf ibn Fatah. Ba abin da ya hada sai musulunci, dukan su musulmai ne.
Kuma a cikin wannan hadisin da aka ce la yu'min billah, wanda aka ce ba wai yana nufin imanin karfar bane, eh, kuma kuma akwai yana nufin sabon kace wallahi la yu'min,
wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, jabu la yu'min jabu huwa wa'i qaw.
Irin wannan ba suna cikin wannan wanda
suna ciki, suna ciki, yana nufin ba zai cika da imani ba, zai zama mu'mini ba gaba ɗaya, ya zama kafiri da a'a, ya zama bai cika imani. Wannan hadisin kanshi akwai riwayar da yace hatta yu bali akhihi wal jari, yazo da aku da jawo gaba ɗaya, riwayar hakim kuma ya inganta ta cikin mustadrak. Na'am. Na'am, na'am. Afwan ya wani. Na'am, sai dai. Na'am. Masha Allah. Tadlisi, abin da ake nufi da tadlisi shine mutum, kaga tadlisin kala biyu ne. Akwai tadlisul rijali, akwai tadlisul isnad. Abin da ake nufi da tadlisi shine misali. Ka san cewa wani mai rauni. Misali ka san mai rauni ne, ko ka san ba a yarda da shi ba, in ka ce hadisin sa shi ya faɗa ba za a yarda ba, to yana da suna, sunan shi misali Umar ibn Ishaq, misali ka san shi yana da rauni, amma yana da wata kunya da ba wanda ya san shi da ita, amma an san wani babban malami wanda zamanin su ɗaya da ita, misali ka gane akwai babban malami misali sunan shi Abu Abdullahi to shi ma wannan Umar ibn Isa din yana da Abu Abdullahi amma ba kira shi Abu Abdullahi da kazo riwaya sai ce haddasa ni Abu Abdullahi kana cikin Umar ibn Ishaq ba shi ainihin wancan Abu Abdullahi ingantaccen mutum wanda kowa ya yarda da shi ba to kaga anan zaka fuka da masu karatu kowa hankalin shi zai tafi wancan Abu Abdullahi dan zamanin su daya kuma wannan ba wanda ya san shi da wannan sunan Abu Abdullahi to irin wannan tazisin ba kyau amma aka gano mutum yana yin shi ana zubar da hadisan mutum da yayin irin wannan abin to akwai tazisi kuma wanda yake misali wanda ya ga maka hadisi ingantacce misali kai kanka ka ji magana a bakin babban malami a zamanin nan da muke ciki misali kaman ka haɗu da malam Waziru Junaidu misali na Sokoto sai ka ɗauki magana daga bakinsa shi kuma Waziru Junaidu misali ya haɗu da Sheikh Abubakar Atiku misali ya ɗauki magana daga bakinsa to kai kuma har yanzu ka haɗu da Sheikh Abubakar Atiku shi ma misali duka nake yi ka yi duka haɗu da su to sai ka ɗauki wani magana ka rubuto shi daga bakin Waziru Junaidu zuwa ga Sheikh Abubakar Atiku amma ka ga Waziru Junaidu ne misali ingantaccen mutum ne to amma kai kana saka sami rubu isnadi a dauka cewa ai kai din ma wajen ga yawaita hadisan ka daga dauko daga malamin ka kawai sai ka ce Sheikh Abubakar Atiku ya ce to kaga anan ka yi tadlisi saboda ainihin magana to amma ba za ka ce sami'tu ba anan sai ka ce an Sheikh Abubakar Atiku dan menene dan dai kai kanka baka ci ba to amma wanda kace daga wurin san shi ma ingantacce ne so daga dan ka ce daga wurin shi wancan din ba ƙarya kai ba daidai ka faɗa amma akwai wani abu da ka koyi shine kai wanda kaje a wurin sa shi kuma ya ji a wurin shi wancan malami to wannan kuma nau'in tazisi ne wanda malamai suna karɓan shi ba sa ganin shi a matsayin illa in ba irin su shugaban Batul Hajjar din ba su da suke ganin illa ne na'am
game da abubuwan sun da Allah malami ne bada riba
wai bambanci ne mai yawa magana ne mai faɗi amma riba dai ala kulli halin mafi shaharar ta kala biyu ne amma akwai wasu kala biyu kuma wanda ba su shahara ba akwai abin da ake ce ma riban nasi'ati akwai abin da ake ce ma riban fadli riban nasi'ati shine ka ba da bashi na kuɗi akan sharadin in an zo biyan ka sai an ƙara shine riban nasi'a riban fadli shine ka zo ka ba da tsofaffin naira 150 a ba da sababbi saboda za ka je kai mangi gana da biki naira 1,000 to wannan riba ne amma in da za mu canza misali kai ka ba da dala a ba ka naira ko ka ba da naira a ba ka dala shi ke da idan ka talafati aljinasu ba biyu kun kai fashe to ko ko ka ba da shinkafa yar Hausa mutu biyu a ba ka yar gwamnati mutu daya wannan riba ne shine riban fadli sai dai kana son gidanka yau a dan canza a cikin gwamnati to ka je kasuwa ka sayi da yar Hausan ka ka karbi kuɗi sai ka ci nikin yar gwamnati da banka sai ka fahimta amma an ka ba da shinkafa yar Hausan mutu biyu aka baka taliya guda ɗaya ko biyu ko aka baka wake mutu ɗaya ko biyu ko uku wannan ba riba bane saboda da shinkafa da wake abu biyu daban-daban ne ka fahimta to maganar da yawa ba zan iya takaita maganar riba gaba ɗaya shi a cikin dan wannan bayanin ba riba kuma shine kai ciniki ka sai abu ka zo saidawa ka sai riba shi ko wannan ko da duk ɗaya ka sai wannan rediyon sai ka zo sai ranci wallahi sai miliyan 10 har yanzu riba ne ba wanda yana riba ne saboda ai sai mutum na so zai sai ko ba haka ba na ga ba wanda ana bai zama riba ba riba ne ko nawa ne ka daura akan abin da ka sai illa dai ana son wanda ya kyautata wa mutane shi ma Allah zai kyautata mai wanda ya tausaya shi ma Allah zai tausaya mishi na na
ko ana kawo ne duk lokaci ne idan ka zo ka yi mutum sallama shi mutum ne ba yana da cewa ko ya kanta ba a cikin irin aƙidar sa ke yi ba da ka yi tsaye sallama da kai kuma ba ka
wallahi ba da ni wallahi ba da ni a nan wurin kana da incis ɗaya biyu ko dai kai ba kai mashi wani adabtun fa aiki bu bisni ma ku tun bi kai ma ka zo ci ce barka ne kai maka na mabuzawa kai ma kai mashi na mabuzawa kai ma ka zo ci sai ka ce barka kai ma shi ma ce barka ne ko ko a kai ka fishi gurin Allah so da kai maka sallaman in shi bai amsa ba malaiku ku za su amsa maka kuma Allah zai baka lada akan sallaman da kai so kai sai ka zama ka fishi to duk wanda kai zai ba laifi kai ba na'am sai dai a can baya na'am baina na'am akwai akwai watan sallah yin ta a farkon lokacin da shine mafi alkhairi banda wasu salloli kamar auren Imam Malik yana ganin sallan azhar yin ta a ƙarshen lokacin ta shine mafi alkhairi dalili watan ƙarshen muftarinta ko ko ba ƙarshen muftarinta ba bayan ibradi bayan rana an rage kaifinta domin farkon lokacin sallar azhar ba ma malamin da yace yin ta a farkon na farko shine ya bidace babu domin hadisi ya ce shigar lokacin azhar shine daga zawa amma ba malamin musulunci ko sahabbai ko aikin manzon Allah da yace sayyidina rasulullah yana yin sallah farkon zawa sayyidina rasulullah yana yin sallah bayan inuwa ya kai zara jira'i ɗaya kaga ba farkon zawani ne ko duka hadisan da suka tsari ruwaye sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi to suna fara daga lokacin da inuwa ya kai jira'i ɗaya banda hadisin jibril wannan da koyarwa ne har shi ma akwai riwaya da yace lokacin da inuwa ya kai jira'i ɗaya amma duk hadisan da sahabbai suka fi lokacin da manzo Allah ya kai sallah sun ce bayan inuwa ya kai jira'i ɗaya sallan isha'i malamai sun tafi akan cewa lokacin ta mafi fici saboda maganar manzon Allah haza waqtu halu la an ashqa alaikum shine jinkirta ta har shafa gaba daya ga mace a fita daga kowane irin kokon toke amma in generally yin sallah a farkon lokacin ta shine mafi fici malamai kuma har yanzu suka kara tafsiri suka ce yana da bambanci tsakanin yin sallan mai yi shi kadai da yin sallan mai yi cikin jama'a idan kai kadai zaka yi to ka gaggauta da ita a farkon lokaci shi aka fi so amma in cikin jama'a ne to a dan jinkirta saboda wanda suka dan makara su sami jama'a shi aka fi so saboda sayyidina Abdullahi ibn Umar ya ce akan kira sallan magriba muna gida muna cin abinci muna shan ruwa kenan sai mun ƙara shan ruwan mu sannan mu zo ko mu sami sallah kamilata kage a duna ana dan jinkirtawa magriba ma da ake son mubadara wanda duk wata wani take da shi to amma kage abin da sayyidina Abdullahi ibn Umar ya fadi ana wato suna tsayawa su jinkirta su gama cin abincin da suka fara cin tukuna su kuskura baki sannan su zo masallaci kuma a tare da iqama tare da su wallahi ba'ala na afwan na riba ne ya haramun ne mutlaqan haramun ne haramun ne ya ga wa Allah wanda Allah ya ce ne bi barwan da Allah zai yaki da shi na
kalle haka ko bai ma kan da yake ci da bai eh wanda ga sai ci wanda ke da yake ka fara ne mun ta ko ya bai a Allah shi ne da ya
ya tambaya kan bashin banki da ake karba to ai dama shi riba ba wanda ya karba ake magana ba wanda ya bada ake magana ai duk magana da malamai suke yi kan riba suna magana akan bayarwa ne shi kan wanda ya zo karba ai da dura ta turo shi ya yadda duk da an ce ki an kara mashi amma ya yadda a bashi saboda tsananin lalura ko ba haka ba ai da dura ta turo saboda haka ba akan shi addini yake magana ba shine mai cin riban ba mai cin riban shi kan ai tashi riban akan shi daga cuta ai cutar shi ne addini ke hana ba ko ba ka fahimta ba addini na hana a cuce shi saboda haka shi ba shi ne mai laifi ba mai zuwa banki ya ce a baji baji saboda ya shiga lalura amma shi ma da zai iya ya hakura to shi ya fi saboda kada wannan abin ya zama dalilin ya taimaka ma watan aikata mummunan abu amma in shiga kuncin da ba yanda zai yi ba shakka zai karɓa mana an yadda ma a cin mushi dan a rayu saboda haka ai lalura ba abin da ba zai samu kuma ma kwata kwata dai magana riba da ake ba ana magana wanda ake ba ba ne ana magana shi mai cin ne shi ne addini yake magana da ta gurin riba shi ne ake hadawa ba wani kai miskini da zaka je a cuce ka ba na ya danganta da shar'in da suka yi da mai kayan ya sai kaya wannan ba haramu bane amma shubha ne ba haramu bane amma shubha ne abin da yace wa man ittaka shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fil haram kan ra'iyar ahawla bima yushaku an yuwaqi'ahu na'am na'am kaga sai ya bai can abban na'am ya taba kai tsaye ko da hali
a
kai da misali ko duk ince maka kaman 99% malamai sun tafi akan cewa zai sake amila amma wasu sun tafi akan cewa ba zai sake saboda wani hadisi ya ce inna ma huwa bad'atun minka idan ba sha'awa saboda shi dama abin da yake kawo alula ahdathun wa asbabu ahdathin to shi wannan sababu hadathin ne ba hadath bane to shi yasa hadisai kuma sun zo cewa wanda ya taba daura shi zai sake alula wani hadisi kuma kamar yadda muke ce ya ce inna ma huwa bad'atun minka dalilin haka aka samu wannan sabanin amma dai ya sake alula shine abin da aka sani a cikin addini na'am sai na'am
ya halatta
mutum ne ya fadi wannan federal mortgage bank saboda ai ban san modalities din wannan ban san menene loan federal mortgage bank din ba suke gina gidaje
ko gina gidaje ko kuma ba da rance da mutane kuma ya fita domin su
to amma kuma za a cire kudin da kare
eh akwai akwai tsarin da suke bayarwa wanda yake cewa ba kaman
to ya danganta ya danganta ya danganta ah nan wurin akwai sabani akwai maza ba ku mafi yawan malamai sun tafi akan ya halatta wasu sun tafi akan ya halatta wasu sun tafi akan tafsiri idan kudin ba riba ba ne na ijma' ne na services ne now
administrative
charges to buy it ka fahimta idan kudin da aka kara a sama din ba riba bane aka kara a cikin wannan wasu charges ne administrative charges kamar yadda aka ce ko suna ganin babu dai wallahi alim to amma dai duka kamar yadda nace maka shi mai karban ba shi ake gara ba dai din gaba da ana magana shi federal mortgage bank din amma kai ne karba ba lura ta sarki ne wanda sai gidan da zaka zauna ba kai ba kanka ake magana ba kwata kwata da ake magana din ba ana maganan kan shi ne ba da kudin ne ka fahimce ni yawa saboda haka matsalar ba wai ya halatta ka je ka bashi a banki ko kaza ba shi ne abin da addini ya magana akai ba shi wanda zai bayar din ya addini ya ce kada ya bada riba kai kam ka je ka bashi a dan lura ta kai kake neman bashi kuma inda za a baka ba ƙarin ai ka fi so ko ba haka ba sai kai matsalar ba akan ka ake magana na'am sai kamar yanzu misali tafifi ne sai ka ce ya halatta mutum ya je ya ci sai naman da aka sa ruwa ya kumbura inda aka samu wanda ba sa ruwa ba kan nan shi zai fara amma ya zai yi in bai samu wani ba sai wannan an cuce shi ne shi aka cuta to amma kawai ka je ka karba danka wani ƙara jari ko danka business ko danka kaza to wannan shi ne haramu amma cikin halin da nura wannan wani abu ne daban wani abu ne daban Allah ya ba mu lokaci zan yi bayani mufassal insha Allah akan wannan matsala da abu wanda ya tambaya baya kan karban bashin kaya ya zama kudin shi daban a lokacin da aka karba kuma in zaka biya a hankali kudin shi daban to kaga shi ma wannan yana ma mutane shi ko ha suna ganin kamar riba ne bai kuma da alaka da riba kwata kwata shi wannan wata matsala ce daban mai zaman kanta na'am
akan magana wannan
na'am
mutane kuma su zo su ba mu kike
ba kyau watan ka ba mutum wani bashin kuɗi ko kuɗi ya juya ka ce dole za ka kawo mun kaza duk ƙarshen wata shi ma riba ne ba kyau saboda ba ya cikin nau'in mu'amalar addinin musulunci abinda addini ya sani da ka ba mutum kuɗi ya juya to shi amintacce ne saboda zai rubu gina akan percentage ok duk ƙarshen wata za a kawo mun percentage kaza na wannan kuɗin wannan ba laifi ba ne a jini ya ɗanta na riba shi ne nake nufi na riba
wannan addini ya yarda amma mutum ya ce a shi kawai ga abin da za ka kawo kowa ciri ba ko ba ciri ba to wannan addini bai yarda wannan mu'amala na
aka addinin namu tarafin
na
to kamar idan kake yi wani sai a kawo ibn kudama
na
mutum ya ce din mutum da zai tsari ya kan san shi ta hanyar ne to hukunci a kan
na'am na'am ba za a ce mishi fatacci bane haka ne
to yanzu idan sai zai yi bari a kan wannan kuma ya rubuce ta ta shekara ta tabi da kai ta kuma su bace sai na tana mutane da ba ta aure da sai ya kai da kai shi ma zai ta kusa da wannan kuma sai an mutan da
ni ban sani ba na'am
ko kuma ka ta 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 ta
na da shafara a kawar da suke na hannu gaban hannu ko ko a yanin gudu gaba ya matsala ne shi ma mai maganganu da yawa amma ijmai gaban hannu kamar yadda na ga maka gaban hannu wasu sun tafi akan cewa da tsawon hannun shi ma wasu tafi da gaban hannun da bayan shi duka ta fahimta wasu tafi akan amma ni malamai sun ijma'i akan shi gaban hannun in ya taba ba zan ce ijma'i ba shin mu ijma kamar yadda nace tunda akwai wanda suka tafi akan wancan hadisin inna ma huwa bid'atun minka to amma dai gaban hannu shi ne ijma'i sauran kuma sashin hannu kamar bayan hannu wasu na ganin kamar rabon sashin jiki ne ba ya bambanci da cinyan kai tafi al'auran mutum ba ya da bambanci a ganin su wajen abinda ake magana duka abinda taban zai iya haifar da sha'awa shine kawai shine sa aka ce sababu hadisi shi yasa a wasu mazhabobi zaka sace idan mutum ya tafi gashin mace a lura shi ne warware saboda ba su ganin gashi abin sha'awa ta fahimce ni ba su ganin gashi su a mazhabon su ba su ganin gashi abinda har za a tafi shi sha'awa ya tashi su a mazhabon su to amma ya wasu a wurin wasu kuma kallon shi ma abin sha'awa ne ba ganin shi ba ta fahimce shi sura ka ga ba madogara bane wannan wallahi ba wala na ai dai ne wancan magana na na ban fahimta ba ba da kyau
misali a kama a kasuwa zan sai sani na kama a aiki sai a kuma da jini ni ne kuma sama a kuma kan sai aka sama da jini ni mutum da kan sa shi da ke da na sai aka masa da duk wani sai da jini sai da shi din da kwanci da kuma din da ta shi sai da ni ne kuma sama da kuma da kura
kai ka ciri ba kenan
sai sai riba
wannan riba ne ko
ba da rana ta Allah kamar kamar kudi ba zai ce na kama na kama ina kama shi to wannan kama ba ba kama na jin bai ko shi
bai ya saya ne shi ta'aqud watan shi tunda aka yadda an siyar masa da ya kama ai ya saya ko ba haka ba ban san yanayin abin da kyau ba amma in dai misali ya kama ana nufin ya saya ne to ai bai da kudi na da hanyar kudi
wannan
shi ya ce kaman dillanci gaskiya
so in dai bai samu abin da yake so ba sai ga ya fata da cikin da ba shi da sa
to bai kyauta ba amma dai ba ana ba
gaskiya me siya da me siyarwa wanda yana so zai siyar wanda yana so ya siya da kuma sa da cikin da ba
da kyau amma duk da haka dai matsalan haramci daban matsalan rashin kyautawa daban bai kyauta ba ba shakka bai kyauta ba amma shin shi wannan dillancin fi nafsi haram ne ko halal ne to ba haram bane in a matsayin dillanci ne abin da na fahimta ne amma watan ai yanzu so da yawa da sani mutane irin mu'amala da su har masu kudin ma a duniya ko yauwa zai ba zo gidaje shikenan a ce to ga gidaje an siyar maka akan kaza kaza kai kuma kaje ka nemo masu sai ko ba haka ba wanda shi kila mai kayan nasu ne ba zai iya samu waɗannan masu sai ba kai kake da alaka da su so Allah ya gane da mu da haka ba za a ce amma dai shi ne sai ba in ya so sai ya ce bai yadda ba shi da kanshi dole sai ya sayar da kanshi ba ranje nashi ba in ya kuma kwantar yarinya nashi na'am
kar
ƴan kauye ƴan birnin tsada a kauye wannan Allah ya bi a habirun libadi wannan kuma wata matsala ce daban mai zaman kanta
kamar haka suke wannan
oh bai mun hadirin libadi
kamar haka
a'a to ba za ka ce kamar haka ba dan shi abin da yake nufi dai ba bi a habirun libadi watan cikin nauyin mu'amala bai kamata mutum ya zo ba kauye ai mishi wayau ya salo salon birni a yi mashi wayau a cutar da shi ba a cikin sana'a ne ko shi ne abin da ake yi ko kuma kai na abin da ake yi a cikin sana'a ne ko kuma kai na abin da ake yi a
cikin sana'a ne ko kuma kai na abin da ake yi
ko da ba ta zo ba sai haka ne zai
bai
wanda ya ji to ya kaura amma da hijira daban kaura daban kaura ya bar gari Allah ya kiyaye hanya amma ba shine irin wancan hijiran da an taka farzanta ba eh amma idan misali garin Daru Kufri ne kamar kasan kafirci ne kuma an yi an ka tsayar da musulunci a wurin kuma akwai kasan musulmai to ya wajaba gare shi in ya zama zai iya haifar mashi da rashin aikata addininsa a wannan daru kufri to ya wajaba gare shi ya bar wannan wurin ya koma daru musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dauke bimma shi ba ya da haƙƙi a wurin duk musulmin da ya zauna a cikin kafiran da za su iya cutar da shi ko su hana shi addini ba ruwan musulunci da wannan musulmi na alaikum
salam kamar wajen da a ce akwai masu wasu malamai suka ce na yi maka yau da kullum yana sa gaban mutum ya da bara ku
yi in Allah ya sani wannan ba sai a tambayi likitoci wannan guri likitocin ba su ji sauran su sai a tambayi ku kai za ka bar wannan fatawa na magana tambayi ku
na magana tambayi ku kamar yin sallah
a iya kokarin sai kore in bai kore ba kuma makamin shi ne bai kai ba amma a raka'a ta hudu sai iya kokarin shi wancan hadisin da muka kawo abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai mana raka'a biyu ne in har kai sa'a kai wannan raka'a biyu wani abu bai da so a zuciya yake mutum duk abin da ya gabata ne fukan ka Allah ya yi ba ma in ka zo raka'a hudu ka ai kokari ma yanzu zuwa ma zai iya ma tsayuwa dai ma wani abu bai faɗo mishi ba ba zai iya sai da kyar ko muna sallar ne kawai jikunan muna yi suka can muna shago ko suna kasuwa yanzu yau an ce za a yi kwallo mun da akwai taron addini muna da shi wasu an gayyace su taron addini suka ce wallahi su gaya mana gaskiya ba za su iya barin kwallo su ga wannan taron namu na addini kiri kiri suka faɗi aga inda mukamin mu ya kai mu al'umma suka kai cikin lalacewa saboda haka Allah ubangiji zai shirye da mu ya karɓa mu kanmu na'am sai
na'am
na ban ta gowa kan lokaci ya ga wannan da kuma yi kamar hali kai
eh wato Imam Malik yana waitan hadisi ta wurin sa Ibn Musayyib amma ba kai tsaye ba
eh
ba kai tsaye ba yakan wuce hadisi ta wurin sa Ibn Musayyib ta wurin Ibn Shihab az-Zuhri yakan wuce hadisi ta wurin sa Ibn Musayyib ta wurin wannan Urwatu bin Zubayr ta sa'id bin Musayyib saboda Imam Malik bai hadu da Sa'id bin Musayyib kai tsaye ba shi kuma Sa'id bin Musayyib bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba saboda in dai hadisi da Imam Malik da Sa'id bin Musayyib a cikin na Bukhari ne to akalla mutanen hadisin za su kai biyar kafin manzon Allah wato shi Bukhari dole zama akalla da mutum ɗaya tsakanin shi da Imam Malik shi kuma Imam Malik dole zama da mutum ɗaya tsakanin shi da Sa'id bin Musayyib shi kuma Sa'id bin Musayyib dole zama da mutum ɗaya tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne Malam ya ce ba Kano ne halaka. Duka sun inganta a hadisi. Duka sun inganta, duka sun inganta a hadisi. Za a iya ba zama gaba daya. Za a iya hudu ba zama gaba daya sai a nan mutum na zauna a yi sallama. Sannan a tashi a gara hudu. Za a iya takwas ba zama sai a na karshe a zauna. A yi sallama sannan a tashi a yi uku gaba ɗaya sannan a zauna a yi sallama an gama duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ta ce duka manzon Allah ya yi na'am 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 watan Malik da yake a farko karatu mu mun yi wannan bayanin Imam Malik an rubuci muwaffa Malik daga wurinsa ta hanya 40 da wani abu wannan riwayar da kuke karantawa riwayar Yahya ibn Yahya al-Layfi to almajiransa na Andalus ko na Maghrib al-Arabi gaba ɗaya su suka rubuci wannan riwayar daga Yahya din saboda haka shi Yahya shi yaje ya koyar da su saboda haka su suna rubuta hadisi sai suka haddathana Yahya shi Yahya al-Laysi kana akhbarana Malik hadisin ai in ka lura muwaffa gaba ɗayan ta cikin Bukhari gaba ɗayan muwaffa ko kusan gaba ɗayan ta cikin Bukhari duk hadisin daga Bukhari ya ce akhbarana Abdullah ibn Yusuf kana akhbarana Malik to hadisin muwaffa ne duka ka duba
wannan da yake so
Allah sabbi Allah okay to shi ne to duk inda kaga wannan hadisi to hadisin muwaffa Malik in ka gaishe a cikin Bukhari saboda Bukhari ma ya kunsar da muwaffa a cikin Bukhari sa ko ba haka ba saboda haka shi ma ya hayyalin su yaje ya karantar da su to sai suna dauka wanda a cikin karantar da muwaffan suna da yawa to almajiran shi da suka dauka sai suna dauka daga wurin sa sai ce haddathana Yahya kana akhbarana Malik saboda sai adalci kar su ce kai tsaye kamar daga wurin Malik wannan shi ne na'am hadin yawa na'am sai
bayanin asalar wannan kace tsakanin ɗan uwa da uwa shi kuma akwai fitar da ya
daga sai dai yace bayanin asalar tsakanin ɗan uwa da uwa kuma akwai gibba ita gibba ya ce gibba shine kaga mutum da alkhairi kai fatan yana aikata alkhairi kai fatan dama Allah ya baka dukiya irin naka kai ma kai abin da yake shine gibba wani dan goko ya gaya min shekara wani 10 ya wuce samari ire-iren su akwai wani dan bomba a nan wurin ba wanda suke gibba irin shi din suka ga irin abubuwan da yake kullun tunanin su ma Allah ya yi musu irin nashi su ma sai abin da yake yi to kaga wannan shi ake cewa gibba watan Allah ya bamu irin dawani mu ma mun irin hidimar nan da yake yi to gibba ce ba wai shi Allah ya raba shi da nashi shi ma Allah ya kuma mar mashi da nashi ya kara mashi albarka amma kuma ya bamu mu ma abin da ya bashi dan mu ma mu to ji fata na
ana
kawai ta da shi ke sanin ba abun da dai da mutum kitabai da kuma fa
fata abu ku ji tun lafi kuma ga ba ko kada yin namun da suke yanka abincin da yake ci amma naman dai bai halatta amma shi ma an yi sabani wasu na gani shi ma naman gani sun lakaci amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan rashin halaccin shi saboda an yanka ne don wani dalili ba don Allah subhanahu wa ta'ala.